sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 17 ga watan Maris ta shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Sarfilu Hashim da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gindaya ma Amurkawa sabbin ka'idoji game da cutar coronavirus. Jiya Litinin, kasuwar hannayen jarin Amurka da ke shira Wall Street na birnin New York ta yi faduwa da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 33. An soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin Amurka a nahiyar Afirka saboda barazana da cutar murar coronavirus ta haifar.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda rikicin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya ɗan wani salo, kuma a can jihar Kano a Najeriya, 'yan majalisar dokoki su biyar da aka kora sun ce ba su kori ba. Ko me ya haifar da wannan takaddama? Ku biyo mu ku ji a cikin shirin namu. Sannan muna nan tafe da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sabbin ka'idojin da shugaban Amurka Donald Trump ya gindaya ma Amurka game da cutar coronavirus sun hada da abubuwan da ya kamata mutane su yi da waɗanda bai kamata su yi ba na tsawon kwanaki 15 daga yanzu. Yana mai kiran mutane da su daina cuɗanya barkatai don daƙile bazuwar wannan cutar. Da yake shela sabbin matakan tare da tawagarsa ta yaƙi da cutar, shugaban ƙasar ya faɗi jiya Litinin cewa mutane su guje ma yin duk wasu taruka na mutane fiye da 10, su kuma guje wa cin abinci a gidajen abinci da wuraren shaye-shaye da kuma duk wasu tafiye-tafiye da basu zama tilasta. A jihohin da aka ga yaduwar cutar, matakan sun shawarci gwamnoni da su rufe duk wasu wurare da mutane ke haduwa, ciki har da gidajen abinci da wurin motsa jiki da dai sauransu. Matakan dai sun buƙaci mutane da su yi aiki ko karatu daga gida duk lokacin da hakan zai iya yiwuwa, kuma guji ziyartar gidajen da ake ajiye tsofaffi ko marasa lafiya. An ƙarfafa wa gwamnoni gwiwa wajen rufe makarantu da duk wasu yankuna da ake da shaidar an sami yaduwar cutar. Jiya Litinin, kasuwar hannayen jarin Amurka da ke shiyar Wall Street na birnin New York ta yi faduwa da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 33. Sanadiyar ƙarin labarai marasa daɗi game da babban tashin hankalin nan da annoban nan ta coronavirus ta haifar. Kasuwar Dow Jones ta faɗi da maki 300, inda hannayen jari suka yi ƙasa da kashi 13 cikin 100, waɗanda darajarsu ta riga ta faɗi. Su kuma kasuwannin Standard and Poor 500 da Nasdaq su ma sun rikito, inda kowannensu ya faɗi da kashi 12 cikin 100. Masu sayan hannayen jarin sun yi amfani da hasashen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne na cewa za a iya ganin annobar coronavirus har zuwa lokacin bazara. Haka kuma Trump ya hasashen cewa tattalin arzikin ƙasa, wanda yake hawa kafin wannan annoba, zai iya fuskantar koma baya. Matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ne yanke kuɗin ruwa da kuma sayan basuka har na dala biliyan 700 ya ɗan taimaka wajen sanya zukatan masu zuba hannayen jarin. Sai dai wasu masana na cewa a wannan halin da ake ciki, lokaci ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tattalin arzikin. An soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin Amurka a nahiyar Afirka saboda barazanar cutar murar coronavirus ta haifar, bayan da a makon da ya gabata aka rage wasu ayyukan da dama. Jiya Litinin, rundunar sojin Amurka da ke Afirka ta ce an yanke shawarar soke wannan gagarumin atisayi da Amurka ke jagoranta da ake kira African Lion ne, saboda taka tsantsan kuma saboda takaita zirga-zirga da aka yi a matakin ƙasa da ƙasa sanadiyar cutar COVID-19 da kuma ƙoƙarin kare dakarun daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Shi dai wannan gagarumin atisayin da Amurka ke jagoranta na African Lion wanda aka soyi a kasashen Morocco da Tunisia da kuma Senegal da zai hada da Dakaru 9300 daga kasashe 8. Dakarun suna atisayen ne domin ƙara shirin soji da haɗin kai yayin da suke shirin kota kwana ga duk wata barazanar yaƙi a faɗin yankin. A makon da ya gabata, General Stephen Townsend, kwamandan rundunar Amurka a Afirka, ya faɗa muryar Amurka da kuma mujallar Wall Street cewa ya yanke shawarar rage yawan rawar dajin ne saboda damuwar da coronavirus ta haifar.
Kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai. Sai dai kafin nan, bari mu shiga babin rahotanninmu. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta tsinci kanta a cikin rikicin shugabanci, gwamnonin APC sun gana da shugabar ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari don warware takaddamar. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da cikakken rahoton.
Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki sun gana da shugaba Buhari a fadar Aso Rock don zantawa kan hanyar maslaha a kan rikicin shugabancin jam'iyyar da ya kai ga shiga kotuna daban-daban. Duk da kotun ɗaukaka ƙara ta jani dakatarwar da aka yi wa shugaban jam'iyyar Adams Oshiwole har sai an gama sauraron shari'ar. Babbar kotun Abuja kuma a wani umarnin ta ce muƙaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadom ne zai yi riƙon ƙwaryar jam'iyyar har sai an yanke hukunci ko kuma sai in majalisar koli ta jam'iyyar ta yanke matsaya. Ganawar dai da shugaba Buhari kamar yadda gwamnan Yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne bayyana ta ɗau matsayin dakatar da taron koli na jam'iyyar a talatar nan.
Aka je gaban shi shugaba wanda shine jagoranmu kuma shine ruhin wannan jam'iyya, shugaba Muhammadu Buhari, a nuna masa mataki da aka ɗauka da kuma shi ma yana amda shi. Wannan shine kadai mafita, shine kadai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki. Wannan ya je kotu, wancan ya je kotu, wannan ya kori wannan, wannan ma ya kori wannan, wannan shine rigingimu da ake ciki. Ko ma menene musabbabin wannan rikici, ina gani wannan mataki da aka ɗauka shine maganin sa. Sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni 20 da yawan 'yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin rigingimu ko kaɗan, ba zai taɓa yiwuwa ba. To amma ba ma so ta kai wannan matsayin, saboda yadda ta kai yanzu duk wani ɗan jam'iyyar APC wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin daɗin abin da yake faruwa. To kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali, shugabanni za su zo na su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga.
Shi ma shugaban gwamnonin APC Atiku Bagudu ya ce dage babban taron shi ne matakin da suke ga zai kai jam'iyyar ga cimma daidaituwa.
Mun yanke shawara tashi tsaye ɗan lokaci kaɗan, warware duk matsalar da ke cikin jam'iyyarmu da kuma mu neman damar sa a daga taron da aka yi niyyayi na jam'iyya domin a bada dama a wannan aiki. Duk tsaye muke kuma kanmu haɗe yake.
An tambayi Mai Malabu ne me zai ce kan tunanin ita ma APC ta kama hanyar shiga irin rikicin shugabancin da ya kama PDP gabanin zaben 2015 da hakan ya kawar da baman ga tukur da nada Ahmed Mu'azu.
Mu jam'iyyarmu yadda muke tafe da ita akwai fahimta a ciki, akwai kuma girmama juna. So dukkan abin da ya faru shi yasa duk abin da ake tunanin in ba manta kuka yi ba. Ku ƴan jarida kun san lokacin da Doyin Okupe ya ce jam'iyyar APC ba za ta wuce wata shida ba, in kuma ta wuce wata shida a ce masa shege. Kaga inda kuma ba shugabanci ba shugabanni, dawar haka ta wargaje, dawar haka kamar yadda ya faɗan ba za a zo wata shidan ba. Da ba a kada jam'iyyar PDP da take kan karagar mulki tsawon shekaru 16 ba.
Yanzu dai za a jira ga yadda za a warware wannan takaddamar daidai lokacin da babbar kotun Abuja ta mai tama da kotun ɗaukaka ƙara suka sanya ranar 20 ga watan nan duba ƙarar ta APC. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran.
Jami'an lafiya a nan Amurka sun ce a karon farko an fara gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus a kan mutum, a ci gaba da famar da masu ilimin kimiyya ke yi ta nemo maganin wannan babbar annoba. Masanin kimiyya na cibiyar bincike ta Kaiser Permanente da ke birnin Washington a jihar Seattle sun fara baiwa wasu mutane masu koshin lafiya gwajin farko. Hukumar lafiya ta Amurka NIH ta ce gwajin da ake ya haɗa da mutane masu koshin lafiya da shekarunsu ya fara daga 18 zuwa 55 waɗanda za a baiwa allurar rigakafin zuwa watanni 6. Masanin kimiyya ne daga hukumar NIH da kamfanin Moderna wanda ke birnin Cambridge na jihar Massachusetts suka kirkiro allurar rigakafin. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kamata ya yi amfani da kudaden man Siriya wajen sake gina kasar da yaki ya dake ta, lamarin da ya haddasa damuwa ga dakarun Kurdawa waɗanda suke rike da yawancin rijiyoyin mai na gabas a Siriya, wanda wannan shiri na Turkiyya zai iya zama barazana gare su. A makon da ya gabata, Erdogan ya faɗa manema labarai cewa zai isar da wannan tunani ga shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. Ya ce da taimakon kudaden mai da aka tara za mu iya fara gini idan har za mu ƙara wa'adin tallafawa. Bari mu farfado da Siriya ta iya tsayawa da kafafunta, kuma Putin ya ce wannan abu ne mai yiwuwa, a cewar shugaban na Turkiyya yana mai faɗin haka bayan tattaunawarsa da takwaransa na aikinsa na Rasha. Erdogan yana magana ne game da biranen Siriya na Kamishili da ke arewa maso gabashi da kuma Darul Zo da ke gabas, kan cewa su ne yankuna biyu da ke da yalwar mai.
To a gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar Kano a Najeriya, bayan da shugabancin majalisar dokokin jihar Kano ya dakatar da wasu 'yan jajalisa su 5 na tsawon watanni 6 waɗanda abin ya shafa sun ce ba su koru ba. A ɓangare ɗaya kuma, masu nazarin kimiyyar siyasa na kiga da a yi taka tsantsan wajen warware wannan takaddama. Wakilin muryar Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani.
'Yan majalisar da aka kora hutun na dole tsawon rabin shekarar sun hada da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Labaran Abdul Madari da tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano Honorable Isiyaku Aldanja da Honorable Garba Ya Ugwarmai da Honorable Muhammad Bello Kutukutu kana da Honorable Salisu Maje Ahmad Gwangwazo. A yanzan majalisar na litinin dinnan, shugaban majalisar Honorable Abdulaziz Garba Gafasa ya ce majalisar ta dauki matakin ne saboda samun dakatattun 'yan majalisar da laifin tada tunziri da kuma yamatsi a zauren majalisar a litinin din makon jiya. Sai dai dakatattun 'yan majalisar guda 5 sun ce shugaban majalisar ba shi da hurumin jagorantar daukar matakin, kamar yadda guda daga cikin su Honorable Labaran Abdul ke fadi.
Section 109 shi ya ba su fika dama akan abu uku kwata-kwata. Zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wani ba ne, wani ne, kotu ta ba shi dama ya faɗi cewa wani ba kai ne ɗan majalisa ba, yanzu wani ne. Abin da sake faɗa kuma section ɗin ya ce idan an maka kiranye shi ma nan zai iya faɗa da zauren majalisa. Na uku shi ne idan misali ina jam'iyyar APC na ce na fita daga jam'iyyar APC na koma wata jam'iyya ba tare da wata rigima a jam'iyyar APC ba, to wannan doka ta constitution ya ba shi dama ya ce ya yi declare ɗin kujera ta backup. Amma bayan wannan ba inda speaker yake da a tsarin kundin mulkin Najeriya da ya ce ya dakatar da wani, sai dai an bar rules and regulation ɗinmu na gida wanda through ethics and privileges wanda kuma ba a yi ba.
To kowane mataki za su ɗauka game da wannan batu, Honorable Labaran Abdul ya ce
sai mun jira sun ba mu takardar sun faɗi me laifin da muka yi kuma ga dalilin da ga dokokin da suka amfani suka ce sun dakatar da sawa. Ai dan majalisa ba wasa bane, dan majalisa zaƙo shi aka yi al'ummarsa ne suka zaƙo shi daga constituents suka turo yi wannan zauren majalisa.
Kana cewa da har yanzu kai baka dakatar ba misali?
A ni ban dakatar ba saboda tsarin doka ba abu tsarin dokar da za a dakatar da ni ba.
Za ka shiga majalisa da ƙarfi kenan?
Da gudu kuwa insha Allah.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya ce ya dace a yi taka tsantsan wajen warware wannan takaddama.
Abin da ya faru ya riga ya faru, kuma mataki din a riga an ɗauka. Ƙoƙarin nusar da ɓangarorin guda biyu kowannensu ya yi ƙoƙari ya sauka daga kan abin da yake a kai a duba al'umma din, a duba wakilci din, a yi kokari a samar da wato solution na siyasa.
Amma baka gani tunda an ce an kare ka'ida ne ta majalisa, kuma abu ne wanda ya shafi doka, watakila kotu tana da rawar takawa a nan?
Kotu tana da rawar takawa a wannan, dukkanin abin da shari'a ta dauka dole a rungume shi, kuma wani lokacin za ta iya dauka abin da su duka bangarorin ma ba lalle musu dadi ba. To saboda gudun kaucewa wannan ne yasa ake kokarin samun maslaha ta siyasa, shine zai sa a dawo a zauna a ci gaba da zama yadda aka saba na yan wantaka kafin rigima ta taso. Amma idan aka je ya kasance wato shari'a ce ta tirsasa, to za a zo kuma a yi wani irin zama, kuma wanda yake zaman nan dole sai an yi shi, sai ta in ta sutura, sannan sai a tafi ga matakin shari'a.
Wannan dai shine karo na farko da majalisar dokokin ta Kano ta dakatar da ƴaƴanta tun dawowar Najeriya ta farkin demokradiya a shekarar 1999. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kada a manta, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wannan shiri na zuwa muku ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu akan tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba daidai ba ne, amma yanda ya fito da abubuwa ɗin da yanda yake maganar cewa idan mace an mare ta ita ma tamara.
Wato kowa ya san tarbiyyar sarki Sununsi na biyu shine bayar da za a yi da ana rashin gaskiya, ko za ka halaka shi sai ya gaya ma.
Ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi, ni ban taɓa ganin mutumin da suke cikakken shekara ma ba su ɓata ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa muku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau kamar mako guda kenan tun lokacin da aka sauke Sanusi Lami da Sanusi daga matsayin shi na sarkin Kano, bayan da aka share wata da watanni ana takun saka tsakaninsa da gwamnatin jihar ta Kano ta Abdullahi Umar Ganduje. Tuni dai wannan gwamnatin ta riga ta nada Aminu Ado Bayero domin ya mai gurbin gidan nasu a matsayin sabon sarkin Kano na 15. To kuma yaje ta barbarewa al'amura tsakanin shi sarkin da gwamnatin ta Kano har aka kai ga sauke shi Lami din? Siyasa ce ko kuma dai wasu ɗabi'u ko halayen tsohon sarki ne suka janyo? Ashe kuma duk manyan da ya kamata a ce sun taka rawa wajen kashe wutar wannan rikicin sun taka ta? Wannan cire sarkin wani darasi ya kunsa ne ga sauran sarakunan gargajiya na Najeriya, musamman na arewacin Najeriya. To wannan duk suna cikin abubuwan da muke son mu soma taɓawa a dogon muhawarar da za mu fara ta daga yau kan cire shi Sanusi Lami da Sanusin daga wannan gadon sarauta na Kano. Amma kafin mu yi nisa cikin muhawarar, bari mu ji rawayin wasu kanawa kan lamarin.
Sunana Aminu Ibrahim Maidawa Fagi. A matsayina na ɗan jihar Kano, haifaffen nan iyaye da kakanni da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu Murabus da kuma mai girma zababban gwamna shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gaskiya a fuska biyu nake kallon abin. Fuska ta farko, ba su yi wa Kano adalci ba. Shi mai martaba bakinsa ya riga ya saba da faɗan maganganu waɗanda suke da gautsi, ba kuma irin na ladabi na kalaman fada ba. Kuma ita fada duk inda ka tazo ta saka ka a ciki, akai maka rawanin nan ka zauna, to dole sai ka koyi ladabanta da kuma haƙuri da tilas, saboda ka zama shugaban al'umma. Kuma duk duniya inda fada take da mutumin da yake shi zababbe ne na siyasa ko na soja, to ba a rigima da mai ƙararren kwana, domin shi mai mulki na gwamnati ƙararren kwana ne da shi an sa mai wa'adi, kai sa ka akai sai abin da Allah yi. To yanzu shi wannan mai martaba ya sa santsin takalminsa ya ɗebe shi, ya yi kalamai ka faɗi wannan magana da safe, aje a ba gwamna haƙuri, ka faɗi kwanaki can da ya tunkuɗo Buhari, ada bai daɗe haka ba.
Kuma da la to yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ran haɗa ku da wakilinmu na can Kano Mahmud Ibrahim Kuli domin ya jagoranci ta muhawarar da ya shirya mana akan wannan lamari. Mahmud, dawa ka gayyato mana ne domin wannan muhawara.
A tare da ni domin tattauna wannan batu, ina tare da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, kuma tsohon mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin majalisar dokoki sai kuma Malam Musa Shu'aibu Ungogo, ɗaya daga ciki ko guda daga cikin makusantan mai martaba Sarkin Kano tsoho Malam Muhammadu Sanusi na biyu suke kokarin kare muradinsa da kuma manufofin sarki a lokuta daban-daban ko ma a kowane lokaci. Malamai, muna muku barka da zuwa.
Barka.
Assalamu alaikum.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina, da kai zan fara. Ko za ka yi mana shimfiɗa, menene musabbabin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin da ta ɗauka na a ƙarshen ƙarshe dai ta sauke Sarkin Kano ta mai gurbinsa da wani, kuma kuna ganin hakan shi ne mafi a'ala duk da abubuwan da suka dinga faruwa na ƙoƙarin aislu?
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa sallallahu ala nabiyyina gara ɗaya kawai da nake so na yi maka mamuji shi ne ba wai gwamnatin jihar Kano ce ta matsu cewa shi sarki sai ya bar wannan kujera ba. Idan ka duba ga mu 'yan shekara 50 da wani abu har 'yan shekara 60 da wani abu, mun saba ba wani sarki da muka saba da shi sai mai girma ko mai martaba Alhaji Ado Bayero. Kuma yanda yake tafi da abubuwansa, da yanda yake sarautarsa, da yanda yake tafi da mutane, da yanda yake mu'amalolinsa, sai ya zamana mutane gaba ɗaya sun saba cewa yanayinsa mutum ne mai shiru-shiru, mai kawaici, kuma dukkan wasu abubuwa da ito ba haka kawai zai katsalan nan izo ya tsoma baki akan abubuwan da ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba. To sai ya zo, aka zo aka samu sarki da ɗabi'arsa da al'adunsa sun sha bamban da shi wancan, sun sha bamban don alal hakika, saboda bai dade tunda tun yana secondary ya tafi ba, yana Lagos, tsakanin Lagos, Saudi Arabia, Sudan da shauran gurare, bai ma lakanci ko fahimci al'adu da ɗabi'u na shi malam Bahaushe musamman ba Kano ba. Don haka wannan shine dalilin da yasa zaka ga kowa da kowa, duk wanda zai duba tsakaninsa da Allah zai ce ko wannan mutumin ko lalle kan abubuwan da yake yi sun saba da yanda suke ganin al'adu na sarauta yana yiwuwa.
Amma kuma ai cewa shi dama ya ce zai kawo sauye-sauye, domin ita rayuwa tana tafiya ne da sauye-sauye, me zai sa a ce kullun sai ai ta tafiya a tsari da?
To, magana ta gaskiya, ko canji za ka kawo ya kamata ko ka bi mutane cikin hikima, kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba daidai ba ne, amma yanda ya fito da abubuwa ɗin da yanda yake maganan cewa idan mace an marita ita ma tamara, kamar magana da yake yi wato akan su kansu maganan makaranta da waɗannan abubuwa ɗin, dukkaninsu su mutane ba za su fahimta ba. Ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi, ni ban taɓa ganin mutumin da suka yi cikakken shekara ma ba su ɓata ba. Da duk mutane dai waɗanda sun yadda da al'ada da ɗabi'a ta Malam Bahaushe ba Kano, za ka ga gaba ɗaya wannan ba bai cancanci a ce wannan shine sarki na Kanawa ba.
Don haka kenan kuka yi wato aka magwamnati ta sauke shi ko kuma yaya? Amma kafin ka amsa mu, Malam Musa Yahaya Ungogo, Malam Musa Shu'aibu Ungogo, kuna ta cewa sarkin kudan zamani ne. Gashi ɗaya daga cikin watakila dalilai da shi Honorable Ibrahim Zakari Sarina ke faɗa shi ne cewa bai ma lakanci al'adu da ɗabi'un mutanen Kano ba ma tukunna, ballantana shi kansa sha'anin sarautar, watakila wannan ya taimaka wajen karan batta da watakila hukumomi da ma wasu daga cikin al'umma.
Alhamdulillahi, wato kusan zan ba shi ansa akan tambayar da ya faɗa cewa sun saba da Sarkin Kano Ado Bayero kusan Fulani shekarsa 200 da wajen shirin 200 daidai suna mulkin Kano. Kusan Sarkin Kano Ado Bayero ya ebi 53 kusan shi ne fi daɗewa. To, amma a shekarun 53 dai babu wanda ya kai shi shiru, babu wanda ya kai shi ƙin magana, amma ya yi gwamnatoci kala-kala, gwamna ya tarar da gwamna aƙalla sun kai 10. Duk shirinsa sai da suka yi rigima da 'yan siyasa da sojoji har dakatar da shi aka yi wata 6. Kuma babu wanda ya kai shi shiga siyasa, mu 6 ne domin akwai gwamna da aka yi a Kano Malam Ibrahim Shekarau sarkin Kano Ado da koshe ma ya nada shi sarautar da ba da shi kansa ya ce ba zai yi wannan sarautar yana sarki ba dan mutane da yawa sun nemi a yi musu sardauna aka ki saboda tunawa da sardaunan Sokoto Sa Ahmadu Bello yace ba zai yi wannan ba na farko shi ya nada shi sarki saboda haka an kashe shi kuma akan tafarkin tabbatar da arewa ta tsaya akan kafafuwanta saboda haka suka yi meeting ba zai ba sai da ya nada shekarau sardaunan Kano sannan ya zagaya kananan hukumomi 44 tallan shekarau da abun malin shekarau da kungiyarsa ta daidaita saho wannan
anya tallan shekarau kuwa yake yi
gwamnati bane wannan daidaita saho da akai akan gwamnatin malin shekarau ai kusan tallan malin shekarau ne
misali haka ne su abin da suke fada me ya hana kaman malam Muhammad Sanusi yayi tallata manufofin gwamnati irin wannan misali tsarin adidi ta sahu da man daya ne daga cikin manufofin gwamnatin Ibrahim Shekarau me ya hana misali ya bi sahu shi Muhammad Sanusi na biyu ya tallata manufofin gwamnatin da yake aiki da ita misali
wannan gwamnatin da tazo ba da daidai ta sahu tazo ba tazo akan rail abin da ya hado su shine za a yi jirgin kasa a Kano
amma bayan jirgin kasa Malam Musa akwai madufofi da tsare-tsare na aikace-aikacen gwamnati me yasa bai dauki wasu daga ciki ya taimaka wa gwamnati ba kamar yadda shi mai martaba marigayi
da na gaya ma abin da ya hada su duk zamu sauka akan wannan abin da ya hada su shine gwamnatin jihar Kano za ta ciyo bashi na yin jirgin kasa zai fara daga Dawanau abin da ya kai zuwa Na'ibawa daga Yan Kaba abin da ya kai Canguza wannan kudi na malala gashin tanki a kudi masu yawan gaske malamin shi mai girma a tsohon sarki malamin lissafi ne ya samu gwamna a daki cewa wannan jirgi a nawa za a yi shi kuma jirgi ne abin bukata na kasa a birnin Kano in an yi nawa za a samu riba yara da suke makaranta a Kano su miliyan 4 ne malamin makaranta su 67,000 ne babu ingantattun malamai yaran nan a kasa suke yau malaman makarantar nan haka suke tsitsitsi bayan da za a yi abin da yace a saka kudin can a yaran can da suke su miliyan 4 yan primary ba sai ka dauki kudi kai gayyato yan China tsuntsiyar shara ma daga garin suke zuwa da ita economy ba zai iya circulation ba a tallafi ilimi kai su
ko ya
shi su
yan siyasa Muhammad Allah shi wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine yi wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce shi daya daga cikin dalilan kenan
to ga shi kuma malamai to wannan ita ce shimfidar wannan mahalar da muka soma a yau kan cire tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi wacce kuma zamu ci gaba da ita Allah ya yarda daga mako mai zuwa muna godiya ga bakin namu honorable Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abu Gogo tare da shi kansa wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwari a madadin su duka kanawan Adin Mustapha Sakwata ne a nan Washington DC mun ba ku lafiya
to kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice
gaban Amurka Donald Trump ya gindaya ma Amurkawa sabbin ka'idoji game da cutar coronavirus. Jiya Litinin kasuwar hannayen jarin Amurka da ke shira Wall Street na birnin New York ta yi faduwa da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 33. An soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin Amurka a nahiyar Afirka saboda barazanar da cutar mura coronavirus ta haifar.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya ne da kabarin da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Kumar da ya taya ni gabatar da shirin da Tuba Hero Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusila ce ke muku fatan alheri ma assalam
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.